Iowa, Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa a tarayyar Najeriya, hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA, ta yi wani babban kamu na wasu miyagun ƙwayoyi a wasu biranen ƙasar.
Jami'an hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, sun gano wani otal a nan birnin Abuja da ake matuƙar hada-hadar miyagun ƙwayoyi.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin yankin da magaram ne suka tashi tsaye domin yakar matsalar ƙin biyan haraji da ke cigaba da samun gindin zama a yankin na da magaram.
Yanzu a bara dala ɗaya ba ta fita kama kenan, shi kuma sai da shi ne ake aikin ƙasa. Wannan dole ne mu tambayi mutane su biya dan su sa mu a hanya, su ba mu dama mu yi aikin da ya kamata. Babu yin wannan aikin nan gaskiya zai yi wahala, za mu koma gurbin da a riga cewa baye-baye-baye-baye-baye, mu ko shi ne muke gudu.
Idan kuma mun sake komawa tarayyar Najeriya, za a ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da batun aikin samar da wutar lantarki na Mambila.
Shi Muhammadu Buhari ya kasa bincika da kyau ina ne matsalar nan ta samu asali, cewa aikin nan ta tsaya, ba a son yin aikin ne, mu da ba za mu ce komai ba, amma ni ka a fahimta na gaskiya injina Salaman mai ya kokarin sa, ya kamata Najeriya ta sani, jihar Taraba ta sani, ya iya kokarin sa akan maganar wutar Mambila, kuma mun yaba masa, mun tabbata cewa ƙwararre ne wajen aiki. Ina da kishin kuma jihar Taraba, Allah ne kawai bai san wannan aikin zai yiwu ba.
Akwai shirin ƴan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar, to amma fa sai ban amsa rai labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, mai shigar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague ya buƙaci kotun ta bashi damar sake buɗe shari'an binciken laifukan yaƙi a kan ƙungiyar Taliban da reshen IS a Afghanistan ta Khorasan. Kotun ta ƙasa da ƙasa ta kwashe shekaru 15 tana binciken laifukan yaƙi a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amma kuma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan ƙasar Amurka ta dakatar da binciken a bara, inda ta ce ita ma tana gudanar da nata bincike kafin Taliban ɗin ta rusa ta a watan da ya gabata. Kotun manyan laifukan ita ce matsayi na ƙarshe wurin binciken laifukan yaƙi a kan ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe da suka gaza ko kuma suka ƙi gudanar da bincike. Sabon mai shigar da ƙara a kotun, Karim Khan, ya ce tunda ƙasashen duniya sun tabbatar da gwamnatin Kabul ta faɗi, to lallai an samu sauyin al'amura. An kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin Najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar Lahadi a cewar shaidu. Ana tuhuman harin da aka kai a yankin ƙaramin hukumar ƙaura mai fama da tashin hankali a jihar Kaduna da daɗewar rikicin addini tsakanin Hausawa da Fulani da galibin su musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar, da kuma 'yan Krista da yawancin su ke zaune a kudancin jihar. Mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar Lahadi. Kakakin 'yan sandan Kaduna ya ce ba shi da cikakken bayani akan batun da ya faru a yankin da aka sani da yawan tashin hankali. A cikin watan Agusta ma an kashe mutane 5, kana aka kona gidaje da dama a wannan harin a ƙaura. Ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da China ta kaka ba wa Hong Kong, yayin da Birtaniya take kashedi ga 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da Birtaniya ta yi mulkinsa. China ta tabbatar da dokar tsaron ƙasar ne a cikin watan Yunin bara a matsayin martani ga masu zanga-zangar ƙididdigin gwamnatin Hong Kong. Beijing tana ikirarin cewa yin wannan dokar ya zama tilas saboda maido da doka da oda a ta bakinta domin kare 'yancin mutane. Masu sukar lamiri sun ce dokar tana takaita haƙƙin bil'adama, kana an kafa ta ne saboda danne 'yan adawar siyasa. An kama sama da mutane 140 a ƙarƙashin wannan dokar tun lokacin da aka yi ta, ciki har da 'yan majalisa na ɓangaren 'yan adawa da 'yan raji da 'yan jarida da kuma masu kafafen yaɗa labarai. A cikin waɗanda aka kama akwai ɗan ragi mai adawa Ani Lee, wanda aka zarge shi da haɗin baki da 'yan ƙasar waje a shekarar 2020 bayan da ya nemi gwamnatocin ƙasashen waje su ɗora takunkumi a kan China da Hong Kong. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Pfizer mai yin magunguna ya fara gagarumin gwaji na wani magani da zai bada kariya ga waɗanda suke tare da mai ciwon COVID-19. Gwajin maganin da ake sha zai hada ne da marasa lafiya manya 2,660 waɗanda ke zaune a gida guda da mutanen da suka kamu da cutar COVID-19. Pfizer yana nazarin magani akan mutane da suka taɓa kamuwa da COVID-19 amma ba su fara nuna alamomi sosai ba. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin an yi wa shugaban Amurka Joe Biden ƙarin allurar rigakafin COVID-19 na uku, kwanaki bayan da gwamnatinsa ta tabbatar da allurar rigakafi na uku na kamfanin Pfizer ga wasu mutane. Biden ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House kafin a yi masa allurar cewa ƙarin rigakafin yana da muhimmanci, amma ya ce abu mafi muhimmanci shi ne mutane su je su karɓi allurarsu ta farko. A ƙarshe, a jiya Litinin babban alƙalin da ke binciken wata gagarumar fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut ya ajiye aikinsa bayan da wani tsohon babban minista ya nemi a kore shi. Alƙali Tarek Bitar shi ne alƙali na biyu da yake jagorantar binciken mai tsarkakiya da wahala. Ya soke tambayoyi da zai yi wa wani tsohon janar soja na sashen tattara bayanan sirri da aka shirya yi a jiya Litinin. Kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta yanke hukunci akan ko za a kore shi ko kuma a'a. Idan har an tabbatar da koren Bitar, akwai yiwuwar binciken zai fuskanci matsala. Lallai zai yi wahala wani alƙali na uku ya ci gaba da aiki yayin da ake samun barazana daga manyan 'yan siyasan ƙasar waɗanda suke mara wa yunƙurin dakatar da binciken. Lamarin nan da yana faruwa ne a lokacin da manyan 'yan siyasar Lebanon ke ƙara tsadar Bitar, wanda ya ci gaba da binciken a cikin watan Fabrairu daga alƙali na farko Fadi Sawa, wanda shi ma aka yi waje da shi akan irin wannan matsalolin daga manyan 'yan siyasa da ya tuhume su da rikon sakai narkashi da ya kai ga fashewar.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasar, wato NDLEA, ta yi wani wawan kamu na wasu miyagun ƙwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram sama da 300,000 a biranen Abuja da Edo da kuma Kaduna, tare kuma da cafke wasu da ake zargi da hannu a cikin wannan al'amarin. Daga birnin Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, sun gano wani otal a nan birnin Abuja da ake matukar hada-hadar miyagun ƙwayoyi, inda suka kai samame su kuma sa tafke nau'o'in miyagun ƙwayoyin ciki har da ke da alaƙa da hodar Iblis. Bincike ya nuna cewa otal ɗin na gudanar da hada-hada ne a unguwar jama'a ba kuma tare da cikakken izini ba. Tuni dai shugaban hukumar ta NDLEA na Najeriya, Brigadier General Buba Marwa, ya umarci reshen hukumar da ke nan birnin Abuja da kuma hukumar binciken kadarori ta Najeriya da kuma kudade da su yi duk mai yiwuwa bisa doron dokokin Najeriya don ganin an kwace wannan otal ɗin an kuma mallaka shi ga gwamnatin tarayya, don hakan ya zama darasi ga wasu da ka iya barin ana hada-hadar miyagun ƙwayoyi a gidajensu. Hukumar kazalika ta cafke wata mata mai suna Oxibor Joy Inneka a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke birnin Lagos, dauke da miyagun ƙwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 15.15 da ta yi niyyar safararsu zuwa ƙasar Burtaniya. Wata sanarwa da kakakin hukumar na ƙasa Mr. Femi Baba Femi ya aiko mana ta ce filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ɗin da ke birnin Lagos, jami'an nasu sun kuma cafke wani mai fatocin miyagun ƙwayoyin mai suna Nwaji Ndubuisi Emmanuel da kori ɗin da nauyinsu ya kai kilogram 5.65 akan hanyarsa na zuwa ƙasar Ethiopia. Har wa yau hukumar ta NDLEA ta kuma kama wasu mata biyu a jihohin Kaduna da Edo da miyagun ƙwayoyin, inda take gargaɗin duk masu irin wannan ɗabi'a da su yi wa kansu kiyamun lele su nisanci tu'amali da miyagun ƙwayoyi in ba haka ba kuma to za su yaba wa aya zaki. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla yanzu kuma sai jangode Niger. Inda hukumomin shiyar da magaramta biyar suka tashi tsaye domin yakar matsalar kin biyan haraji da ke ci gaba da samun gindin zama a yankin da magaram. Yanzu haka dai hukumomin na da magaram sun kaddamar da wani kamfe na musamman na faɗakar da al'umma muhimmancin biyan haraji. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga da magaram.
Magaji dan kaka, magajin gari ne na shiya ta biyar din, ya fara da bayyana matsalolin haraji da suke fuskanta a wannan shiya tasu.
Yau an sami yan shekaru biyan diya a cikin komin sanki da na sani, ban na ci a cikin ƙasa ko a cikin wani wuri, ne dai a cikin wannan da'ira tawa da na sani. Abin ya tabarbare, mutane sun amsa mugun sabo ba su biya. Ina jin a bara dala ɗaya ba ce ta kawo. Kenan shi kuma sai da shi ne aikin ƙasa. Wannan dole ne mu tambayi mutane su biya dan su sa mu a hanya, su ba mu dama mu yi musu aikin da ya kamata. In ba biyan wannan aikin nan gaskiya zai yi wahala, za mu koma gurbin da a riga cewa bai ba. Mu ko shi ne muke gudu. Kenan muna so kowa ya biya da musu aiki wala.
Kowane tsari ne suke ganin za su yi dan ganin ba a koma yar gidan jiya ba da mutane suke kin biyan haraji a wannan shiya.
A'a, shi karo da sauran tax akwai dan bambanci. Shi karo aikin mai gari ne. Kowane mai gari ya je shi tambaye talakarin da suke nada. Ka san gidan wani mutum kaza suke biyan karo. Ka je ka iske mai gida ka ce to takardar karo ta hutu. Mutanen ka kaza ne sai a dauka mu anan karan dala 140 ne. Kenan dala 140 sol alimka ta sau kaza za ka bada.
Shi kuwa mai martaba Jarma na babban tabki Alasan Jarma a matsayin shi na wakilin al'umma sun bada misali shi a gaban jama'a.
Eh, gaskiya ne wannan taro mun zo shi kuma yanzu mu yi lansuma na biyan karo. Mayar ya biya karan shi, ni na biya, konsayoyi sun biya, masu gariruwa sun biya, wakilan yan kasuwa duka na kowane gari sun zo, kowa biya diya shi. Yanzu gashi mun ba su role yanzu, akwai karne da aka kawo kowane mai gari an da muka mishi karnen shi an bashi. Ne zo mu yanzu daga yanzu diya za mu hala insha Allah, babu wata matsala.
Sai dai a ɗaya waje akwai rashin bitar girgam na kidayar al'umma. Za a iya aiki ne da tsaffin ko akwai wani matakin da za su ɗauka?
To kwanakin baya yau da sati biyu mun kirawo masu gariruwan mu zauna tare da su, muka ce kowa zo ya kankara. In an kankare wanda suka mutu ko matan da aka rubu da su, kuma sauran yaran da suke gida matasan a zo a rubuta su. Wansu sun tsuha amma ba a hudda mutum daga cikin rijistar, amma a karne ana hudda shi, shi ma akwai gurin shi da ake rubuta shi. Kenan wannan matasan su za su yi jagorancin wannan karnan.
Daga nasu bangare, babbar ma'aikatar magajin gari ta da'irar da magaran ta yi zama na musamman don samo bakin zaren matsalolin da suka baibaye ta, kamar yadda Abdulrahim Balarabi babban magajin gari na da'irar ta da magaran ya bayyana a wannan zama.
Kamar doka ta ce kowane wata uku ya kamata a kwance wannan dan mu cika ka'ida ta doka. Na farko zamu diba bisa kan zancen kuɗi wanda muka samu na abin man fetur. Mun samu miliyan 123 za su shiga cikin ayyukan yau da kullum, amma 110 su ne za a kasawa a aikace-aikace wanda mutane za su gani, wato abubuwa wanda za a gigina ko wanda za a kakawa, wanda shi ne ake ce ma investment. Za mu tantana bisa kan zancen damana, mutane suna ta jiran su ga sakamako abin da zai kasance bisa kan zancen abinci. Na biyu akwai zancen rentre scolaire, za a koma lakwal. Wani mataki aka ɗauka don lakwal ta tafi da kyau? Kun sani sadai lakwal a da magaranta na cikin matsala. Akwai magana babba, matasa suna cikin mugun matsayi. A yanzu akwai matsala a wajejen su, masu hannu da shuni su kama na tallahin da suke iya kama na mai tsari, wanda in aka huto daga wannan zaman ba an shashayi bane an watsi, a kudu wani abu ta kame mai tsari wanda za mu yi maganin wannan.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To madalla, za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda al'umma jihar Taraba ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da batun aikin samar da wutar lantarki na Mambila. Ga dai ra'ayin Alhaji Abubakar Naira dan jihar ta Taraba kan wannan batun a hirarsu da Salisu Muhammad Garba.
Maganar Mambila nan kowa ya sani a Najeriya ya kai shekara 40 ana fama. Ni ya fahimta na batun magana cewa shi injinan Salam Mamman tsohon ministan wutar lantarki akan cewa ya gaza ko kuma rashin iya aiki, kai wannan bai taso ba. Indai har Najeriya da kuma jihar Taraba su musu adalci ta lura da wannan al'amarin, ko anan baya ranar 12 ga watan Afrilu 2007 anan mulkin Obasanjo ai an ce ana aikin wutar lantarki Mambila. Aka dawo nan 2015 mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya za kama mulki, ya ba fasho la wurin ya zauna shekara 4 fasho na fawa akan ana aikin wutar lantarki. Dan 2019 cin kuma da Allah Ubangiji ka sake dawo da Muhammadu Buhari ya kawo injinan Salamu a matsayin ministan wutar lantarki ya bayyana duniya ba filin kowa ya sani ya ce ba filin ma bare ma a ce an share to ai ya kamata tun da ce ba filin ya bayyana gaskiya tun da gaskiyan kuma ake shi a bincika ina ne aka samu damuwan da za a ce ba filin ma bare sai an fara aiki danne kuma lokacin sa ya kokari ya zauna da gwamnatin Taraba an yi maganar fili tunda hakin filin yana wuyan gwamnatin Taraba ne an yi maganar fili har ma ya bada kudin fili a lokacin da yake minista ya bada kudin fili miliyan 800 an je kuma an duba ministry daga fawa sun je sun duba an tabbatar da filin nan an bada kudi to ran gwamnatin Taraba ta ba fadar gwamnatin fili a cikin bari to amma ya za a yi aka wannan karmanta gaza daga gare shi ne kaga kamata ai adalci to da wannan al'amari ina ne aka samu matsalan ina ne abin ya makale tunda ya ga duniya cewa ba filin a zuwan sa ba filin kuma da ma an tsana aikin to kaga kamata ai masa adalci da wannan ina ganin a fahimta na a lura da kan wannan magana ina ne aka samu dama shi Muhammadu Buhari ya kace bincika da kyau ina ne matsalan nan ta samu asali cewa aikin nan ta tsaya ba a son yin aikin ne mu ne ba za mu ce koyo ba amma ne ka a fahimta na gaskiya injinan Salaman man ya kokarin sa ya kawo Najeriya ta sani ja Taraba ta sani ya iya kokarin sa akan maganar wutan man bila kuma mun yaba masa mun san bata cewa warare ne wajen aiki ina da kishin kuma ja Taraba Allah ne kawai benifa wannan aikin zai yi ba kuma Muhammadu Buhari ya kamata ya sani ya bincika menene matsalan yake faruwa a maganar man bila injinan Salaman man a wannan wuri ya shekara biyu ya ga duniya ba fili ya kamata ba a san da wannan maganar ba filin nan fa ya fada in ma wannan gaskiyar sa ne ka masa wannan matsalan Allah ne zai buɗa masa wannan hanya daban amma Allah taimake mu ya taimake Najeriya
To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba son kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci.
Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar.
Ina hanyoyin da ake samun haɗura tsakanin mota, mashin, mutane suna mutuwa kai.
Ko abin da sani ne yan sanda su rike su yi kaɗan a wannan area domin area ce wadda ya kasance kasuwanci a kai domin duk inda ake harkar dukiya in babu yaren tsaro na wuri hankali bai kwance.
Amma wutan nan ba zai iya saya ba ko da sola ne aka kafa muna karan nan ta zama a shige haske kowane lokaci.
Muna biya haraji ga hukuma kuma bai dace ba a ce kamar irin kasuwan mu shine ba mu da ruwan sha
muna buƙatar asibiti na dabbobi da na mutane kuma suna daukar muna alƙali amma alƙali nan kamar an shika dusa
asare masu wada hada a kasuwar ƙasa da ƙasa ta Akinyele wani yanki dake dabda birnin Badin na jihar Oyo a lardin kudu maso yammacin Najeriya kenan a dakace mu
asare ka mutum ne yan dacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi anintacci da basira ilmi ta tacci da fari da baki ne ji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara
Madalla masare ƴan kasuwa dake hada-hadar cinikayya a matakai daban-daban na cikin ginshiƙai ko ruhin tattalin arzikin kowace ƙasa ko lardi a duniya kuma abu ne sananne cewa gudanar da hada-hadar kasuwanci na buƙatar managarci kuma kyakkyawan muhalli mai kunshe da ababen tafiyar da rayuwa kamar matakan tabbatar da yanayin tsaron kadarorin 'yan kasuwa da rayukansu samar da hasken lantarki da ruwa mai tsafta cibiyar kiwon lafiyar bani adama da dai sauransu 'yan kasuwa da ke hada-hada a kasuwar shanu da sauran dabbobi ta yankin Akinyele mai nisan kimanin kilomita 10 daga birnin Badin fadar gwamnatin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun koka kan rashin kyakkyawan yanayi a kasuwar dukwa da dimbin kudin haraji da gwamnati ke karba a hannunsu a kowace rana Abokin aiki Hassan Umar Chambol ya hada mana rahoto akan wannan lamari.
Tun kusan shekaru 20 kenan da aka kafa babbar karar shanu ta kasa da kasa a garin Akinyele waje da birnin Ibadan. Wannan karar shanu dai tana fama da matsaloli iri daban-daban, ciki har da rashin kyawun hanyoyi, wutar lantarki, tsaro, makarantar boko, ruwan sha da dai sauransu. Yanzu shugabanni da jama'ar da ke hada-hada a karar.
Suna Umarja Chairman karar Akinyele, karar shanu Akinyele idan Osite. Alhamdulillah tsaro dai a halin da ke yanzu sai mu ce mun gode wa Allah. Kowa sani kowa ne anan kala kadai ne muka dawo anan sai kuma gari Akinyele. To yanzu mun dawo nan kuma akil ta bunkasa ga kar awaki ta taso ta sami buga gari su taso ga kauso sasa da Allah ka mu nan mutane sun yawa dai a takaice yanzu. To kuma hakika yan sanda yanzu da suke nan su yi mura kadan ko abin da sani ne yan sanda su yi sai kadan a wannan area domin area ce wanda ya kasance kauso ce akai ana hada-hada da jama'a sosai-sosai. Sau da ka mu dai mu yanzu halin da ke yanzu muna gari tsaro ya mura kadan muna neman kari muna neman taimako sanda da sauran jami'an tsaro gabaki daya domin su taimaka muna. Allah ya taimake mu kuce mun sami zaman lafiya kan wannan abin.
Kun taba neman wannan ƙarin jami'an tsaro irin yan sanda da su masu jakkwala kamar civil defense da sauransu ga manyan jami'an tsaro irin su commissioner yan sanda?
To mun taba zuwa neman yan sanda a nan area domin muna da OC nan a Akara. To mun ne a bamu DPO domin mu sami yan sanda masu taimaka muna. To kuma a lokacin nan kamar shekara ɗaya da na wuce ko shekara biyu to har yanzu dai shi ya yi muna alƙawarin za su zo za a kawo su amma har yanzu mu ga wani ƙari yan sanda sun ka zo muna ba muna nan dai haka dai yadda muke muna kokarin dai ce wadda kan dukiyo mu abin sai dai a hankali.
To yanzu da a ce ku faɗi kamar yan sanda ko jami'an tsaro nawa kuke son a ƙara mu kamar guda nawa za ka ce?
A nan shi da mun ga samu a yayin kasu ne mai lissa wajen kasuwa hudu kuma ga garuruwa ban da kasu ne ga garuruwa ai ko yan sanda da ya ƙara mu dai dai muke da su domin su ƙara dukiyar mu da lahiyar mu domin duk inda ake harkar dukiya in babu jami'an tsaro na wuri hankali bai kwance. Wannan satin da ya wuce ma ya su fita ce ila komanda nasu ta zo mace ce mun yi mutum da ita ce wadda ta taimaka muna game da ta sa ido akan anguwan mu banda yan sanda ita ma ta kula da irin halin da muke ciki ta mai da hankali a kiyaye da jami'an tsaron ta ta kula muna.
Ni sunana Umar Yaro a Kinyi lokal government ba ci amma yake Allah gaskiya abun zan ce akan hanyoyin gana a Kinyi na mota gaskiya yau sun dame mu bayan sun dame mu muna neman hukumar nan ta gwamnatin a Kinyi don Allah ta samu abin da ta yi akai ta jara mun hanyoyin nan saboda ana sa matsalolin na farko dai ma suka da motoci a koyaushe saboda rashin hanyoyin ga suna kawo matsala kai mutane ma suna mutuwa kai saboda haka shi muke neman taimako gare ku don Allah ku taimaka zaman da muke nan zaman gwamnati muke tsakanin mota mashin mutane suna mutuwa kai don Allah a gyara mun hanyoyin nan saboda mu samu walwala mu samu kuma inda muka bi mu zo mu nemo abin da muka ci.
Sunana Alhaji Yusuf Abubakar wanda ake fi sani da Alhaji Yusuf Dogo. Kasuwan namu na kara Akire kara Sanun nan gaskiya hutun nan bai saya ba saboda haka gwamnati na West State da Siaman local government da sauransu ya kamata amma wutan nan ba zai iya saya ba koda solar ne aka kafa muna karan nan ta zama a shige haske kowane lokaci ina bane nake so gwamnati ta yi haka ga bamu da karfin da mun mushe mu zamu neman wuta ga kanmu dukun da gaide zamu kira yau zamu kira gobe zamu kira jibi mu gajiya da kira ta ko a titunan nan da ya wuce gaban kada da bayan kada nan duk da aka kafa muna koda solar.
Sunana Alhaji Abubakar Sambo. To ina kira game da ilmi makarantan boko anan Akinyele local government gwamnati taimaka muna don saboda dan shekaru da yawa mun taba rubutawa akan neman wannan abubuwan kuma Allah ya sa bai samu ba har yanzu dai muna nan bi da aka wannan abu har yanzu dai ba wani an san da ya fito akan wannan takardu.
Yanzu wadannan irin makarantu kuke so?
Abinda dai muka fata ayi muna makarantin ne na yaran da za su karanta su ma kaf su tayya da mun ka tayi don saboda mu abin ya riga ya yi muna nisa to ba mu fata su haka su tabbata haka muna fatan gwamnati taimaka muna wadannan yaran su samu ilimin zamani.
Sunana Alhaji Salawu Maruf ne chairman Kachu Breeders and Dealers Oyo State chapter. Muna roko hukuma babu ruwan sha ruwan gunde sanun mu ma sai sha ba muna roko hukuma su taimake mu su ba mu ruwan sha kuma su ba mu ruwa gunde sanun mu sai dinga ci sai sa mu ma muna yi abin da ta dace na gudugudu bangaren Kachu tax muna biya raji ga hukuma kuma bai dace ba a ce kamar irin kasuwan mu shine ba mu da ruwan sha kasuwan mu muna rokon su su so su taimake mu su yi mu ruwa na sha kuma da ruwa gunde sanun mu sai dinga sha kuma su so su yi mamu gidan baki duba kin mu kowa ina somna inda yake gane ni amma ku kuma yayi mamu gidan baki ka gan bakin mu yazo sa dinga samu inda sa dinga foto wannan shine muna roko ku kuma su tafi mu akan shi
sunana magaji dan mallan gada wanda gaskiya nan ya dace asibiti saboda nan akili daji ne inda muke don Allah gunda taimaka mu na ai muna asibiti kuma sannan ai muna asibiti na dabbobi saboda kullum akwai dabbobin da ake bukata ai musu allura da sauransu da na mutane duka muna bukata
mun taba kai wannan bukata ga gwamnatin jiha ko kuma ta karamar hukuma
ai duk lokacin campaign yan siyasa suka zo zasu ce muna suna nema gare mu mi a bukatocin mu ma muna nema gare su ga abin da a bukatocin mu muna bukata asibiti na dabbobi da na mutane kuma suna daukan muna alƙali amma alƙali nan kama an shikka dusa
dan oro sunana Umar Oro inda nika kira da gwamnati don Allah don ma'aiki ta taimaka mu da daruwa kamar karagata a kiyale a ce babu ruwan sha kuma dabbobi sai an kora su daji to don Allah muna roƙon gwamnati tallafa mana
na tuntubi kakakin gwamnatin jihar Oyo Mr. Taiwo Adisa don jin tabakin sa game da bukatun jama'ar karar shanu ta a kiyale Ibadan amma bai dauki waya ba na aika masa da sakon katta kwana bai bada amsa ba shi ma shugaban karamar hukumar a kiyale Honorable Tauhid Adedigba na ziyarci ofishin sa amma na iske bayanan kuma na nemi a bani lambar sa ba a bani ba
to Allah ya kyauta
da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kin
masu yaro da haka shirin yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambol Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosarsu babu
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya aiwatar da canje-canjen gwamnonin jihohin kasar a ci gaba da daukar matakan inganta hanyoyin tafiyar da al'amuran mulki watanni shida bayan da ya karbi madafin iko jaridar ta ce gwamnoni biyar daga cikin takwas dukkan su sabbi ne yayin da gwamnan Difa Isa Lemin da takwaransa ne mai Ud Ambuka kowanne zai ci gaba da zama akan kujerarsa shi kuwa gwamnan Damagaram Isa Musa zai koma jihar Tawa jaridar Le Sahel na cewa gwamnatin Niger ta bayyana bukatar sefa biliyan ko miliyar 2,888 da yanka a matsayin tsarin kasafin kudaden kasar na shekarar 2022 sabanin yadda aka bukaci biliyan 2,830 a shekarar 2021 abinda ke nunin karin kashi 2 daga cikin 100 na jimillar waɗannan kudaden kasafi jaridar ta ce tsanantar matsalar tsaro da dalilai masu nasaba da annobar corona da faduwar darajar ma'adanan karkashin kasa da kuma illolin da canjin yanayi ya haddasa ne mafarin wannan rata kuma tuni aka aike wa majalisar dokokin kasa kudurin dokar wannan tsarin kasafi domin ta yi nazari a kansa jaridar Levenement na cewa yara sama da miliyan 2 na bukatar agaji daga cikin mutane miliyan 3,800 da aka kiyasta cewa suna cikin halin bukata a Niger kamar yadda asusun majalisar dinkin duniya mai kula da yara wato UNICEF ya sanar wanne ya kara da cewa akasarin waɗannan yara na zaune ne a yankuna masu wuyar shiga ga jami'an ayyukan agaji jaridar ta ce wannan al'amari da ya samo asali daga yawaitar ayyukan kungiyoyin ta'addanci akan iyakar kasar da Burkina Faso da Mali da Libya da Nigeria ya haddasa kaurar mutane da dama yan gudun hijirar cikin gida da waɗanda suka gudo daga kasashensu mu karkare da jaridar L'Enquêteur wacce yake cewa an ƙara samun haske game da badakalar nan ta miliyan 8,000 nafa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban ƙasar Nijar Ibrahim Ibu Karage ya fitar daga asusun Betulman ta barauniyar hanya. Jaridar ta wallafa sunayen wasu jami'an ma'aikatar kuɗi da na asusun Betulmanin ƙasa da 'yan sanda haɗe da wani masinja waɗanda Ibu Karage ya yi wa ruwan kuɗi don kada su ɓata masa lokaci wajen ciro kuɗaɗen da yake buƙata daga aljihun gwamnati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.